نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. yanzu da muke magana safiyar ranar Laraba ce da ke daidai da 1 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 11 ga watan August shekara ta 2010. Wannan shine kafin da 15 daga cikin jeren gefe karatuttukan littafin fiqh sirah na ainihin babban malami Professor Zaid Ibn Abdul Karim Zaid, Allah ya saka mishi da alkhairi. Idan ban manta ba, malamin ya kawo mana tarihin daukar da Halimatu Sa'adiyya ta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta tafi da shi domin ta shayar da shi, da kuma duk yadda aka yi ma tun farkon lokacin kulla yarjejeniyar cewa ta nemi ɗa ne mai galihu wanda yake da uba, wanda yake da wadata, hannu da shuni, sannan ta dauka da bata samu ba, sai ta dawo ta dauki annabi sallallahu alaihi wa sallama a halin ita tana ganin kaskanci ne dai kawai da rashin wanda ya dace. Allahu akbar, ashe ka dauki wanda yafi kowa dacewa duniya da lahira, ashe wannan daukar da ke shine babbar darajar da za ta daukake ta ita kanta, sunanta ya wanzu da wanzuwar wannan ainihin addini na musulunci. Malam ya kawo mana daga cikin hikimomin da yasa ake ɗiban ‘ya’ya daga birane irin na Makka ake kai su ƙauyuka, samar da kyakkyawar lafiya ta jiki da kuma samar da gogewa a cikin harshen Larabci. Bayan mun tattauna wannan, malam ya fitar mana daga cikin fiqhin da muke iya samu na koyon harshen Larabci da kuma bayanai da malam ya fara akan irin yadda maƙiyanmu suke ganin cewa harshen Larabci na da matukar hatsari gare su, domin na daga cikin hanyar da zai haɗe kan musulmi. Sai malam ya ce, wa inna lughatal arabiyya hiya ihda raka'iz salasin yahtammu biha al a'da'u fi hujumihim ala al islam. Lallai harshen Larabci na ɗaya daga cikin cibiyoyi guda uku waɗanda makiya suka ba da muhimmanci game da kai farmaki a kansu. Waɗannan abubuwa guda uku, waɗannan cibiyoyi guda uku waɗanda maƙiyanmu suke ba da muhimmancin kai musu farmaki su ne Alƙur'anul Karim, Alƙur'ani mai girma. Kullum maƙiyanmu suna ainihin ƙoƙarin su ga sun kai hari zuwa ga Alƙur'ani mai girma, yayin da suka tabbatar da cewa ba za su iya cutar da Alƙur'ani ta hanyar ƙara shi ko ragewa ba, domin asalin musulmi ba sun dogara wajen wannan Alƙur'ani ne da Ƙur'ani da ke rubuce ba, sun dogara ne da abin da alaran nomi suka haddace, domin asali dama daga abin da aka haddace ne aka rubuta ɗin. Na haka har yanzu musulmi ba sun dogara da Ƙur'anai da ke rubuce ne a takaddu a matsayin yau in an lalata su to musulmi sun rasa Ƙur'ani ba, a'a, musulmi dama sun dogara da Ƙur'ani ne wanda yake haddace aka. Wannan harkar da suka ga cewa za ta yi musu wahala wajen samar da ruɗani da Ƙur'ani, to shine sai su ta rubuce-rubuce suna kawo shubuhohi game da ainihin Alƙur'ani. Misali, kusan shekaru 10 da suka wuce suka ainihin rubuta akan America Online, shine www.aol.com, suna cewa suna amsa wa Allah ƙalubalen da ya jefo musu da cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdin fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. In kuna tantama game da wahayin da muka sauka wa bawa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama, sai ku zo da wani abu na daga misali irin shi, sannan sai ku yi da'awar waye zai tsaya muku, domin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ne garantin shi, Allah ne ya tsaya mai, Allah ne ya lamince mai, ku kuma in ku kawo naku sai ku faɗi waye zai lamince muku. Allah ya ce to ku na ba ku yi haka a yanzu, domin in har ba ku yi haka ba a yanzu fau ba za ku taɓa yin haka ba. Abin da ya dace ku ji tsoron Allah, ku kiyaye wuta yadda Allah maɗaukakin sarki ya tattalinta da kashirai. Sai suka ce lallai ga amsar ƙalubalen nan bayan shekara 1400 da wani abu, suka ƙirƙiro wasu surori na ƙarya, suka sa musu suratul tajassut, suratul muslimuna, suratu kaza, suka ƙirƙiro surori kamar surori guda 8. To yanzu abin ya wuce nan, yanzu sun samar da cikakken Qur'ani ne wanda waɗannan ɗin na daga cikin surorin wannan Qur'ani, sai suka sami shi Al-Furqanul Haqq, Qur'anin gaskiya, wanda Muhammad ya zo da shi wai na ƙarya ne. To a ciki ma abin da ke ciki sai zage-zage. Shi yasa kullum in ana cewa Kiristoci da Yahudawa su a wa'azinsu za su zage-zage, ni ba na fahimtar wannan magana. To wa'azinsu na gidajen rediyo ne suke yaudara, amma akwai wanda ya fi bayyana rashin kunya da zagin addinin Musulunci irin Kirista da Yahudi? Babu. Tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam a nan kasar, duk sanda aka zauna lafiya sai wani Kirista sai ya zagi Musulunci, sai ya zagi Alkur'ani. To ina magana iya zamantakewa tare da ake cewa Kiristoci sun fi haƙuri, Kiristoci sun fi zaman lafiya? To kullum wannan Alkur'ani shi ne abin da suke hari. Na daga cikin ruɗanin da suke kawowa dangane da al'amarin Qur'ani, jama'a sai su dubi inda aka fi ko ina kula da karatun Alkur'ani, sai su haifar da fitina wadda za ta girbe mahaddata Alkur'ani. Haka ta faru shekara 30 da ta wuce 1980, rikicin Bulunkutu na ainihin jihar Borno. Muhammadu Marwa ne ta tsine, Kirista ne fa, ba musulmi ba ne? Ba musulmi ba ne? Muhammadu Marwa ne ta tsine, Kirista ne, ba musulmi ba ne? Reverend Father ne. Ɗaukan shi musamman aka yi tun daga ainihin Kamaru ya zo don yi wannan aiki na ruɗa musulmi, da sunan kuma cewa Alkur'ani. Yau shekara 6 da ta wuce, wani ɗan uwan shi ya zo ya musulunta a wurinmu a Ayola. Ɗan uwan shi ne, in ma kai ka taɓa ganin Marwa mai katsina, in ka zai sai ka ce shi ne, shi ma Reverend Saba ne. Da ya zo musulunta a wannan lokaci ne yake bayanin duk ire-iren waɗannan makirci da waɗannan sharori da makamantansu. Ba abin da ya ɓoye wa musulmi, ya ta kawo mana hotuna da document da sauransu. A yanzu haka idan ka je Center for Islamic Thought da ke ainihin Nola Adamawa, za su baka duk waɗannan bayanai da waɗannan documentation. Sannan ku dubi irin yadda aka kashe musulmi da masana Alkur'ani a wancan lokaci a Maiduguri a Kano. Wannan fitina sai ya zama gaba ɗaya kamar makarantar Alkur'ani kaɗai take bi. Sannan dubi rikicin Boko Haram da ya taso. Manya-manyan Kiristoci ne, Reverend Fathers da manya-manyan kafiran Arewa su ne suka ɗaure wa tafiyar gindi. Ku dubi matasan da ta girbe mana mahaddata Alkur'ani, za a samu shekara 20 nan gaba ba a sake samar da irinsu ba. A cikin kwana 7 aka yi mana wannan asara. A yanzu haka jami'an tsaro har yanzu suna nan riƙe da wani Reverend Father daga Michika ta jihar Adamawa, wanda yake da hannu dumu-dumu kai tsaye da wannan ainihin harkar. To ya aka yi? Reverend Father yake taimakawa da'awar da za ta kafa gwamnatin Musulunci. Ka taɓa jin haka? To lallai akwai abin tunani. To kullum duk abin da zai kawo ruɗani game da Alkur'ani abin da suke yi kenan. Don girman Allah, wace fa'ida ce ɗan Adam, ba wai musulmi ko Kirista ba, wace fa'ida ɗan Adam zai samu idan ya ɗauki Qur'ani ya katsa kashi da shi? Babu wata fa'ida. Akwai wata fa'ida ne ta kashin ya fi goguwa idan ya goge kashi da Alkur'ani fiye da in ya goge da toilet paper ko kuma ya goge da ainihin jarida? Amma ka dubi abin da Gideon ya yi a Kano. Ya aje Alkur'ani irin shi 60 a cikin banɗaki, ya mai da shi shi ne toilet roll. Da aka gano shi, aka yaudari musulmi, aka kama shi, aka bi aka aje shi a kurkukun gauran dutse. Ba don matasa suka bi dare suka bi suka datse kan shi ba. Me biyo baya, sakamakon shi an kashe wa musulmi matasa sun fi 100. Shi kuma me ya zama? Daga baya ya tsallake. An so a tsallakar da shi ne, daga baya ya tafi ya tsalle ya koma ƙasarsu, shi kenan ya zama Reverend Father. Abin da suke kenan. Ina ƴar jarida ko matar da ta zagi Annabi da Alkur'ani a cikin jaridar This Day, yanzu Reverend Sister ce. Dama Kiristoci, in har za ka iya tsogalar musulmi ta hanyar jawo wani bala'i, ka zagi Annabi ko kai wani rubutu ko makamantan haka, bayan ɗan lokaci shi kenan sai ka zama Reverend Father. Akwai tasirin insha Allah ta'ala daga cikin jerin yadda sosuwa Yusuf Ibrahim Bauchi, wanda za mu fito muku da su, wanda za a gani kullum matsala kenan ya za a tsogali musulmi. Na taɓa yin wata tafiya kudancin ƙasar nan, jama'a ƙasar Inyamurai, ma sai muka bi ta ainihin Benin City. kwana ya kama mu kwana a wani hotel da tsakar dare sai suka tayi suka sa ka kadare muka sallaci kuma muka yi musu tsawa sai a biye ne zaman hayaniya mai hotel din yana da gida a bayan hotel din dan da ma galibi haka suke aku da yake hayaniya sai fito lafiya muka ce tafiya ce ce mana tafiya bacci da ni mun kama daki na mu kwanta kuma sun hana mu bacci da kada kadare sai ce to ba su kashe in Allah su cike nan sai ce ni na san Bahaushe baya tsogala fada yace duk inda kaje an yi fada da Bahaushe to an tsogale shi nake ya kai ka san haka yace kusan shekarar shi 40 a Kano yace amma kullun sai a kira taro sai a ce ya za a tsogali musulmi ya za a tsogali musulmi yace wata rana sai da miƙe nace musu wai ku muna tsakiyar garin mutane wanda in suka kewaye mu za su yanka musu dafa naman musu ci ne amma kullum muna cewa ya zamu mu tsogale su shi in muka tsogale su zamu iya kubuta mu tafi kasar mu lafiya kalai sai aka ce ni ban san mutunci ba yace aka ci mutunci na a taron a halin dattijan ne yace shine na sai da duk gidaje na da duk hotels ina da nake da su a sabon gari sai na dawo kasar mu nan na zo ne gida ne hotel ina na zauna wannan shaida mu da shi yake gaya mana jama'a yana cewa kullum za a kira taro a ce yaya za a tsogali musulmi yaya za a tsogali musulmi kullum za a yi rubutu a ce kuma wannan abin nasu ina son ku gane plan ne ake bayan shekara 5 bayan shekara 4 bayan shekara 6 shine mafi yawa duk bayan shekara 1 2 3 na 4 za a rubuta za a zagi annabi a wata jarida local ko international ko a wata tasha ta website ko yanzu da ake cartoon da sauransu irin abubuwan da kasashen Denmark da sauransu ke yi to kullum ya kamata kenan mu kuma musulmi mu dubi ashe in har ya zama makiyan mu sun gane muhimmancin alqur'ani nan da matsayin shi a wurin mu ya kamata mu ƙara ba shi muhimmanci da matsayi wajen karanta shi karantar da shi aiki da shi haddace shi kwadaitar da mutane game da ainihin falalai shi saboda haka ainihin malam yake cewa waɗannan farmaki da suka ba da muhimmanci suke kawo ga waɗannan fagage guda uku su ne alqur'an alkarim wal ka'bata almusharrafa da ka'aba wadda take da ainihin ɗaukaka wani farmaki suke ainihin nufi ga ka'aba ita kuma babban farmakin da yake damun su shine yaya za su shiga cewa musulmi sun daina taruwa a wannan guri dan haka duk shekara ƙara ƙaƙabawa a ƙasar Saudi Arabia sharuɗa ake kokari take akan kai nasara akai amma ƙara ƙaƙaba mata ake yi misali shekarar da a wurin jifa yau shekara 4 kenan ko 3 shekara 4 a wurin jifa mutane wajen 300 da wani abu nan take suka rasu cikin mintuna 2 kawai sai ga kafirai suna cewa wannan taro taro ne na kisan kai dan haka dole a hana shi sai ka ce ba su suke son kashe musulmi ba to musulmi sun je sun taru sun kashe kansu da kansu a kasar su ba sai sun handala ba kun fahimta amma sai suka ce dole a hana shi saboda suna cewa wannan taron wata mahaɗa ce islamiyya wata mahaɗa ce da musulmi suke haɗuwa suna taro suna haɗa kansu suna komawa kasashensu da shawarwari da nasihohi da aka yi musu gaskiya ne kuma domin in kana jin hudubobin limamin Arafa hudubobi ne waɗanda ke ɗauke da saƙo na duk abin da zai gyara duniya da lahirar musulmi to lallai ne dole ne mu gane muhimmancin ka'aba jama'a kuma dole ne mu gane cewa wannan ka'aba ita ce cibiyar duniya ita ce tsakiyar duniya tsakiyar da Allah yake hada musulmi duk shekara ya umarce su su je ko a kafa ne ko a kan raƙumi ne ko a kan menene amma dai su je me yasa sai ce yashhaduna nafi'a lahum dan su samu moriya dan su samu alheri dan su samu amfani ambaci sunan Allah idan kun gane wannan yanzu malaman kimiyya kafirai sun shiga wani rudani wanda sun rasa yadda za su yi domin a tsari na kimiyya da fasaha shi ne za ka yi tajarrubi ne za ka cire son zuciya ba za ka shiga harkar kimiyya da fasaha a matsayin kai ne goyon bayan addini ka ba bane don haka duk inda ka ga ka'idar kimiyya da fasaha ta tabbatar da gaskiya za ka bi to me ya faru cikin bincikensu jama'a sai suka gano ashe GMT kuskure ne da suka ainihin yi makin ɗin shi a inda suka yi makin ɗin shi misali idan ka karanta geography ko kuma abubuwa na survey irin wannan za ka ga wannan layi-layi na duniya wanda suke bi to inda suka sa tsakiyar duniya shine GMT ya hauro ta daidai kasar Ghana, cewa yanzu kasar Ghana wani bangare nata ya zama yana daga cikin bangaren da za a yi makin a matsayin tsakiyar duniya. Don haka sai ana kiyasi da agogon GMT, sai ka ga an ce kaza da agogon GMT, to yanzu me agogon GMT ina so in muku kwatance a sauƙaƙe. Yanzu nan idan 11 na rana ne a Najeriya, to yanzu a GMT ƙarfe 10 na rana kenan. To a tsari na ilimin harkar kimiyya da fasahar agogo, to duk duniya ana gwada lissafinta ne, tana ɗaukar lissafi ne daga tsakiyar duniya. To sai suka gano ashe wannan binciken nasu kuskure ne. Ƙasar Makka ita ce asalin tsakiyar duniya. Wannan fa ba wai abin da Qur'ani ya faɗi ne suka yarda ba, a'a su ne da kansu garin bincikensu suka je suka gano haka. To sai suka ga wannan kuma makara ce a ce yanzu su kuskurantar da kansu akan binciken da suka ce sun yi fiye da shekara 100. Sannan kuma in suka dawo gyara, gyaran nan zai dawo ya makin ƙasar Makka, sai suka ce kai ba za a yi wannan ba, don haka a ja baki a yi shiru. Don haka yanzu duk wani wanda ya kware da harkar kimiyya da fasaha ta agogo yana da wannan masaniyar, ya san ana tafe ne ba akan daidai ba saboda tsabar son zuciya. Yau da an gano cewa California ce ta daidai da tsakiyar duniya, sai an yi wani celebration wanda duk tashoshin talbijin na duniya za su ɗauki live a yi wannan bikin a gaya wa duniya. Amma da aka gano Makka ce an yi shiru. Kamfanin Sawa, kamfanin Aljawal na ƙasar Saudi Arabia shi ne ta yaɗa waɗannan abubuwan lokacin, har dai ta kai yanzu musulmi malaman kimiyya da fasaha sun saka waɗannan ainihin a cikin website na internet. To amma me yake faruwa? Har yau ba su haƙura da wannan baƙar hasadar da suke mana akan zuwa aikin hajji ba. Don haka duk shekara ku ji ba za a sanya wata harkar ƙwallon duniya ko hutu na duniya ko menene ba sai daidai lokacin aikin hajji. Wannan makirci sun shekara uku sai da muka taru akan haka. Daidai lokacin aikin hajji daidai lokacin ne za a ce lokacin ne na hutun duniya, lokacin ne na kaza, lokacin ne na kaza, yadda duk jiragen sama za su karkata su tafi can, saboda 'yan duniya da masu shakata da masu yawon ƙwallo da masu yawon gantali za su biya ko nawa ne hukumar jiragen sama ta ce. Don haka za a ce za ka biya naira 500,000 aikin hajji, kana ganin ta yi tsada. Tun aka ware kuɗin jirgin da ke ciki maiwa zai zama 180,000 ko 200,000 ko, to a daidai lokacin South Africa, ƙasar Africa ta kudu tana jiran wannan jirgin ya je, zai yi tafiya daga South Africa zuwa ainihin ƙasar da take tafiyar awa biyu ce, za a ba da naira 500,000. To ga inda za a ba da naira 500,000 a tafiyar awa biyu, ga kuma inda a tafiyar awa hudu za a ba da naira 180,000. Ina za su je? Don haka sai su karkata su tafi can. Don haka duk shekara sai an samu matsala game da ainihin tafiyar alhazai aikin hajji a Najeriya. Sai wani wanda yake masani ne a wurin wannan taro namu sai ce, to ina mafita? Sai ce wallahi mafita kwaya ɗaya ce, ita ce zama muna da jiragen sama namu na kanmu. Duk waɗannan kamfanoni da kake jin ake kamfanin kaza zai yi kaza, zuwa yake ya yi haya, in ya yi haya sai zo ya manna sunan shi ko ya tantin sunan shi a jiki, mun zama ya share mai musu da abinsu. To daidai lokacin da zai je ɗauko haya a kan kowane mutum ɗaya naira da 180,000 misali, ga wani can ya je zai ba da naira 400,000, sai a bashi? Ba za a bashi ba. Ko kuma a ce za a yi mishi zirga-zirga wajen tafiya, wajen dawowa fa a ce a'a. Don haka in aka zo dawowa sai ga kullum alhazan mu sun je a cikin wahala. Iyakar mafitar kenan ya zama mu da kanmu mun mallaki jiragen sama namu na kanmu, in ba haka ba wahala ba ta ƙare. Kuma wannan makirci ne, ina fatar mun gane wannan da kyau. To babban makircin da ina mai baƙin cikin in faɗi wannan, amma ya zama dole ne saboda mun zo munasaba ce akan haka. Yanzu ginin Zamzam wani dogon gini ne wanda suka sanya wasiyatu Abdulaziz, King Abdulaziz Endowment, wani dogon gini ne wanda yanzu yana ɗaya daga cikin gine-gine mafi tsawo a duniya. Hotel ne, ana gina su, ana bayar da su haya na shekara 25 da gwargwadon yadda gidan da kake so. Misali, na taɓa zuwa na taya flat mai dakuna biyu da falo da kitchen da toilet da komai za a siyar maka shekara lease ake cewa wato ba siyarwa ce ta dindindin ba to bari mu faɗi da Hausa yadda za a fi gane za a baka hayan shi a shekara 25 a wannan lokacin naira miliyan 50 na Najeriya yau shekara uku na je na taya to wani aboki na da bayan da muka je muka taya gaskiya saboda Allah da a yadda suka kwadaitar ku har mun yi za mu shawarci wasu waɗanda muka san suna da hali su saya sai muka je muka bincike ta ƙarƙashin ƙasa sai mun ga tsabar Yahudanci ne a cikin abin dan Yahudawa su ne suke da kashi 80 bisa 100 na kuɗin da aka yi abin amma fa abin fa ga shi ga Ka'aba tsallaken titi ne kawai asahar Ka'aba ne ma asahar Ka'aba dan in kana ciki ma zan kai sallah ka bi sallar Ka'aba duk malamai sun haɗu cewa cikin Ka'aba ne wurin saha ce farfajiyar Ka'aba ne ashe Yahuda su suka kawo kashi 80 bisa 100 na kuɗin da aka yi dan haka sai suka kawo wasu ka'idoji na Yahudanci da naje ina karantawa sai ina cewa shi ma'aikacin amma waɗannan ka'idojin ba sun saba ka'idojin musulunci kuma nan Makka ne ƙasar musulunci sai ce a to sai ne waɗanda suka da da kuɗin kuma su ba musulmi bane to yanzu kenan duk masarautar nan ta Makka duk kuɗin nan nasu ba su da dukiyar da za su yi wannan a suna da shi amma tura ne za su ce ba zai yi wuri irin wannan wanda za a samu alheri a ce kawai mutum ɗaya ne ko ƙasa ɗaya ce ba ta mallaka ba wannan ya saba ma kasuwanci na duniya wato akwai alheri fa mu je mu karanta economics mu je mu karanta business admin mu je mu karanta management mu je mu karanta waɗannan irin ilimomi don zai sa mu yi kyakkyawar sani da masaniya game da irin makircin da suke ƙulla a musulunci kasuwanci ne wanda kai kaɗai za ka iya zuwa ka mallaki ka ba sai a ce a ba zai yi don haka wani abokin mu sai sarar ya siya nan mutumin Kano ne bai wuce sati ko jiya ya aiko ɗan shi nan wuri na Madi a takaice bai wuce sati biyu ya zo nan sai sarar sai je siya bai shawarce mu ba bai je siya duk abubuwan da aka faɗi na falalar da ribar da za a samu sai bayyana ƙarya ne da suke maka za su karɓi na buɗe ɗaya kai kuma za ka riƙe na buɗe ɗaya duk lokacin da ka iso shikenan sai ka buɗe kana da gidanka a Makka ka kwana kai da iyalanka kai duk abin da kake so gidanka ne naka na kanka har tsawon shekara 25 sannan kuma irin yadda ake cajin kuɗi jama'a kullum mutum ɗaya da zai kwanta a gado ɗaya zai biya naira 500,000 ne na Najeriya rabin miliyan shine kuɗin kama ɗaki ɗaya daidai da kuɗin Najeriya to ba su kwadaitar da kai cewa to ka gani birni ba da aka samu kai kana da kashi uku mu kuma muna da kashi uku saboda za mu rinka wanke wurin muna gyarawa muna kaza muna kaza muna kaza in aka kwadaitar da kai haka sai ga to ai wannan in aka yi Ramadan biyu masu umara da masu aikin hajji suka zo suka kama haya ai ma za ka mai da kuɗin ka dan miliyan 50 na Najeriya dan haka sai ɗan Najeriya kai wani ɗan Najeriya ma wani babban attajiri wanda da zan faɗi sunan shi duk kun sani flow guda ya sai gaba ɗaya wato sala guda shine kamar a ce hawa na bakwai gaba ɗaya sai sai shi gaba ɗaya to wannan abokin namu sai bayan shekara biyu da sai jama'a ni ba gaya mana ba fa sai ya je ne to yanzu yaya an dan fara samun wani abu aka ce ai har yanzu ba abin da aka fara samu shine sai ce to shikenan yanzu abin da yake so shi a mayar mishi da kuɗin shi a siyarwa da wani baka za ka ce za a sayar da wani ɗin sai aka ce ko zai samu ko 47% na kuɗin da ya siya ba zai samu rabin kuɗin da ya siya ba ba zai samu miliyan 25 ba bayan ya bada miliyan 50 kuma shi ya taɓa kwana sau ɗaya ne kawai kuma duk wannan shekara biyun ba a taɓa sanya wani bai taɓa zuwa ya kwana haya ba to duk ina kwaɗaitarwar da aka yi mishi yanzu haka jama'a maganar mun batta a hannun wani abokin mu babban mutum ne mutumin kasar Saudi Arabia amma ba haushe ya bi mana ita wallahi da ya bi mana ita din ba da jimawa ba kawai sai bugo waya cewa wallahi abin nan yaudara ce cikakkiyar yaudara abin da ya fi kawai ku samu kura ta tsira da na bakinta wannan kuɗin ma din a samu a tabbata za su zo hannu yake dan abin tsabar Yahudanci ne a ciki Allah mu ɗaukakin sarki ya kiyaye to kun ga duk wannan makinci kuma abin an gina shi ne salon ne a kan riba. To yanzu don girman Allah a ce ɗakunan ko gidajen da za a gina su a jikin Ka'aba ana ba musulmi haya, kuma ta hanyar riba ne ake cin abincinsu. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Ba za su bushe ba, za su yi ta yaƙar ku har sai sun maida ku kun yi ridda da gwargwadon iyawarsu. Allah ya kiyaye. Sannan wal lughatal arabiyya, sannan kuma cibiya ta uku da suke ƙoƙarin kai mana farmaki a kanta ita ce harshen larabci. Fallughatul arabiyyatu hiya al-lisanu alladhi yarbutu al-ummata al-islamiyya, shi dai harshen larabci shi ne harshen da ke haɗe kan tsakanin al'ummar musulmi. Fima bainaha wa baina qur'aniha, tsakanin musulmi da qur'aninsu. Misali jama'a, yanzu duk wanda ya iya larabci lafiyayyen larabci yana karanta qur'ani zai ji yana jin shi ne rangadadau. To da suka gano haka nan ma sai suka yi makirci kamar yadda na yi ishara a karatuttukan baya, shi ne larabcin ma sai aka yi ƙoƙarin kawo way development a cikin harshen larabci a ƙarƙashin wani darasi a cikin linguistics da suke kira language and international development. Yadda yarurrukan duniya suke juyawa. Yanzu misali, a da sai kakarka ta ce adiko, sai ta ce patala, sai ta ce kallabi. Yanzu duk ba a fahimtar wannan Hausar, sai an ce dan kwali. To yanzu wanda ya iya patala ko adiko, duk rubuce-rubucen da aka yi da sunan patala, adiko, patari da sauransu, yanzu sai an ce skirt, yanzu sai an ce dan kwali. Ko kun fahimta me kenan ake so a nuna maka? Bahaushen yanzu ba za a zo da littafin da aka rubuta a Hausar da baya fahimta komai kenan. Kun ga an yanke tsakanin shi da al'adun kakannin shi ko? To haka Balaraban yanzu. In aka zo ana karatun Al-Qur'ani, duk inda ka ga Balarabe yadda kake dubarudu shi ma haka yake dubarudu. Ba ka jin abin da ake cewa shi ma baya ji. In ka koya ka ji, shi ma in ya koya ya ji. Domin larabcin da iyayensu suke mishi ba shi ne irin larabcin da ya sauka a cikin Al-Qur'ani. Jiya mun ji yadda malai yake cewa yadda suke ƙoƙarin haɓaka yin amniya, yadda suke ba da muhimmanci, har labaran duniya ake da amniya, amma dramomi kam kakkaf, duk wata drama da ake da amniya ake da pidgin arabic ake yin ta, sai in ta shafi ta sahabbai ce. Ita ma kuma sai ka ga wani lokacin in ɗan Misra ne, sai ka ga duk sun ɓata harufan jimin da ra. Ja'a Muhammad, salaf ba sa faɗin ja, ja'a ghairi sai ce jairi. Duk wannan makirci ne. Don me? Don haka lalata larabcin. Don ana karanta ƙur'anin ba kwaji, to an yanke zumuncin da ke tsakaninku da Al-Qur'ani. Wa hadisi nabiyya, kuma harshen larabci shi ne ke haɗa al'ummar musulmi da ainihin hadisin annabinta. Da zaran an zo ana karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, idan kuna jin larabci lafiyayyen larabci sai ku ji duk kuna fahimta. Shi yasa zaka ga manya-manyan malaman duniya a yau in kana sauraron suna karatu ta fannin da muke karanta na hadisi, inda zaka ji an ce mu mun karanta kaset 100 mun yi sharhi, shi ya karanta a kaset 10 sai ka ji ya isar. Me yasa? Saboda yana karantawa waɗanda suka taru gaban shi ɗaliban ilimi ne, suna jin irin wannan larabcin. Don haka ana karatun bulughul maram, wani lokacin sai ka ji malami an karanto hadisai 5 sai kawai sai ka ji ya ɗan yi sharhi na minti 2 sai ya wuce. Saboda me? Saboda ana fahimta. To in ya zama ba a fahimta irin wannan larabcin ne zai faru? An yanke tsakanin musulmi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa turasi hal islami, sannan sai ya zama an yanke tsakanin musulmi da al'amuransu da suka gada na ainihin wato musulunci, wato Islamic heritage. Wal Qur'anul Karim, shi ko Al-Qur'ani mai girma, huwa masdarut tashri'iyyir ra'is laha jami'an. Al-Qur'ani mai girma shi ne cibiya ta kafa shari'ar musulunci wadda take ɗungurungun da al'ummar musulmi. Wal Ka'batu, ita ko Ka'aba, hiya qiblatuha, ita ke al-qiblar musulmi al-wahida, ita kadai duk inda musulmi suke nan suke fuskantar da fuskar su. Saboda Allah cewa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, daga duk inda ka fito ka fuskantar da fuskar ka ta fuskanci masallaci mai alfarma da ke Makka. Allati tattajihu ilaiha al-ummatu bi afradiha aina ma kanu ahya'an wa amwata, wanda ike duk inda musulmi suke suna da rai ko matattu ne su kaɗai ne suke fuskantar wannan Ka'aba a matsayin alƙibla, shine ma'ana bi afradiha, al'ummar musulmi ne kaɗai suke da wannan alƙibla da suke fuskanta, babu wasu al'umma wadda suke da wannan alƙiblar ta Ka'aba sai mu ko, to kuma babu wata al'umma kakan wadda duk inda take in za ta yi ibada za a ce ga inda za ta duba ta kalla, wanda zai zama musu saiti guda ɗaya ne, muku duk inda kake a duniya sai dai ka juya ka fuskanci nan. Nan fata an gane. Sai malam ya ce ahya'an wa amwata, suna da rai ko kuwa bayan sun mutu, ma'anar wannan maganar ita ce musulmi in yana da rai in zai sallah ina zai fuskanta alƙibla, in ya rasu in za a kwantar da shi a kabari alƙibla za a kwantar da shi ya fuskanta. ولقد كنت في زيارات إلى أمريكا وبريطانيا وبرازيل ورأيت شبابا مسلمين عربا. ما لن يتي حقيقة ناكا سنتي أوسو زيارت زيارتي دانتا في زواق أسا أمريكا دا بريطانيا واتو بريتش وبريتين نافاتا أنغان إيه. والبرازيل دا كنا أسا برازيل ورأيت شبابا مسلمين نجا سمالي مسلمي عربا لا رباوة في مقتبل العمر أفرق فرق رأيوة وفي رعان الشباب دكما تنينتكا تسمرتكا بين العاشرة والعشرين دك أنشكرا قوم زوا أنشكرا عشرين سنة ولا يستطيع الفتى منهم أن يتكلم ثلاث كلمات متزينة باللغة العربية أتكمس دك أنشكرا قوم زوا أنشكرا عشرين ba za ka sami saurayi ko kwaya ɗaya da zai iya kalmomi na larabci guda uku a cikin lahajarsu ta larabci ba, shi ne mutazayyana, ba zai iya yinsu da harshensu lahajarsu ta larabci ba, ka ji ɗanɗanon larabci ba zai iya ba kana uku, kuma balarabe ne haihuwar uwa da ubanshi balarabe ne, amma an haife shi a America ko an haife shi a Brazil ko Canada ko wata ƙasa makamanci haka. Malam ya ce wa idza tahaddatha bi lughati albalad, amma in zai yi magana da yaren wannan kasar da aka haife shi kamar Turanci ko Faransanci ko Jamusanci, in talaka ya takallan bila talas'um, zai ta magana ba tare da duk wani takunkumi ba, talas'um tala'asum, tala'asum shi ne abinda Bahaushe yake kira amawali, wannan rawani da musulmi suke rufe abin nan haka, ina fata an gane, shi ne yake ba tare da tala'asumun, ba tare da wani ainihin wato takunkumi ba, kai tsaye za ka ji yana turanci rangadadau yana yi, yanzu irin waɗannan ne ake ta dawo da su gida Saudi Arabia, su ne ake ɗauka suke labaran duniya, to ba nan ba duk wasu shirye-shirye irin na Amerikawa ko yanzu a hankali suna nan suna yi a hankali wai da sunan wayewar kai, sai ka ga misali irin shiri da ake cewa gari ya waye din nan wanda za a samu wani saurayi da wata budurwa suna ɗan maganganu haka, samari na jin daɗi a khalfiya ɗin, music an sa music ɗin shine background ɗin, suna ɗan yin maganganu hirarraki na ƴan soyayya, wannan ya bugo waya ce kai wallahi wannan kallabin da kika sa yayi miki kyau, wannan kaza kaza kaza, a hankali suna ta canzawa, irin yanzu ana ta dawo da su gida, an haife shi a America, an haife ta a America, an haife ta a Canada, sai zo sai a ɗauke su gidan radio da talabijin, su suke ire-iren waɗannan programs, su kuma ƴaƴan cikin ƙasar an ruɗar da su akan cewa lugar larabci ko turai, lugar turanci, harshen turanci harshe ne na habara, haka baka ji ya ce maka lughatul habara, yare ne na wayewar kai, sai waɗanda suke da alhabaratu raqiya, waɗanda suke da ɗaukaka da ci gaba a wayewar kai, su ne ma suke iya turanci. A ƙarƙashin wannan waɗannan irin matasan kaga an waye gari, kamar yadda malai yake cewa ha'ula'i aba'uhum muslimuna, waɗannan matasan fa iyayensu musulmi ne arabun sannan larabawa, lakin wulidu wa nasha'u fi biladil gharb, sai dai an haife su sun tashi a ƙasashen yamma a western world, fa ma za su yakunu hali ha'ula, to wani hali waɗannan ƴaƴa za su kasance ba'da an yakunu rijalan, lokacin da suka zama manyan mazaje magidanta, in ya zama a yanzu ba sa iya jin yaransu. Sannan kuma ku duba jama'a, waɗanda suka haife su suna jin larabcin gar amma su ba sa ji, to su kuma ƴaƴan da za su haifa me zai faru, to su kuma jikokinsu ne zai faru, kaifa satakunu silatuhum, malam yace yaya alaƙarsu za ta kasance bil islami wal muslimina, yaya alaƙarsu za ta kasance da musulunci da kuma musulmi, tunda harshen da zai hada su da musulunci da musulmi ba sa ji, ما ذا سيقرؤون نواس كرنتا انسين جرما انهم سيخرجون الى المجتمع وقد حيل بينهم وبين القرآن الكريم والحديث وسيرة السلف الصالح ذا ستتوهو اغا الامر دا ذا ستاشا اتكين تدبكي لنكو باين انشاما كنتي اكانوس دا القرآن من جرما دا حديث النبي صلى الله عليه وسلم دا تاريه مدبا تامتا ننكرك هذا دبا ايضا سنوان نمبا ko kun fahimta jama'a don ba za su iya karanta alqur'ani ba ba za su iya karantun hadisi ba ba san tarihin sayyidina abubakar ibn siddiq ba kai sun kasance yanzu kuna suke suna cancanta sunayensu a bisa al'ada amerikawa saboda ba amerika daga cikin al'adar shi shine datsa abu in sunan shi muhammad sai kaji suna ce mishi mo mo sai kaji dan balarabe ana ce mishi mo what is your name sai ce I am mo shine wai muhammad na fata an gane Allah kiyaye wa asbaha fi mutanawili aidihim an gane sai su wayi gari irin wadannan babu komai a hannunsu wa bi lughatihim ko da kuma lughatsu sai al injil wa taura sai new and old testament sai littafan kristoci sai bible wal kutub an nasraniya da littafan nasara sunan su kai dole ba ka iya karatun larabci ba sai na turanci zaka dauki qur'ani ne ka bude baka iya larabci ba me zaka karanta ba bible da turanci kuma ka iya turanci ba shi ba karanta ba nan taba ka kuma kace dinne tafan Allah ne ko kun fahimta jama'a akwai fitintinu fa suna nan jibje irin wadannan fa har sun bubbuda website yanzu suna fada da wasu tsare-tsare da gwamnatin Saudi Arabia take tafiya akai dan menene ba za a bar kowa ya da abin da yake so ba dan menene ba a gwamnati za ta determining addinin da mutane za su bi a ce gwamnati ce za ta ce kadai musulunci za a bi a bari mana kristoci su shigo kasa su zo su yi wa'azi wanda ya ga dama ya musulunci ya zama krista ya zama krista a bari mana a bar free thinkers mana a bar philosophers ko dan menene za a ce duk littafin da zai shigo sai an bincika saboda kada littafin wani addini ya shigo a bar mutane mana an takura mutane wallahi akwai wata budurwa yanzu ba ta wuce shekara 22 ba ta buɗe website ta sa hoton video ta zagi kasar ta zagi malaman kasar ta zagi kowa a kasar ta ce damn unto islam ta ce Allah ya rusa musulunci kuma wai musulma ce ta yi rudda'an irin waɗannan 'ya'yan ne da aka haifa a can ta yi rudda iyayen kuma sun mutu a nan ne za ka gane muhimmancin maganganun da malam salihin al-usaimin Allah ya gafarta mishi ya a cikin littafin shi sharhu riyadus salihin ka samu mujalladi na farko na riyadus salihin Usaimin ya yi bayani cikakken bayani game da hukuncin ka je ka zauna a kasar turai din nan musamman a yanzu akwai abokina bai wuce watanni 5 ba da dawowa yanzu ko wata 7 za ku ji na labarai a miliyan amerika da safe wane ne aka ji tudun wada Umar Sa'idi tudun wada da ya faɗi karar kawai Umar Sa'idi tudun wada cikin shi lafiya baka ta tanda sallama yace wallahi bala'i na gani malam in ƴaƴan mu suka taso a cikin wallahi mun ci amanar su yace rana tsakanin shiro kamar an mun asiri na dawo me ya faru yace malam na bana addini babu magana tarbiya babu danka idan ka tashi shi ya salla sai ki akwai ten line three lines 999 daga kowane handset in ka buga kawai ba da ya sa maka SOS free line ne kawai shi ke nan sai 'yan sanda su ɗauka sai ke babana ya matsa mini kullum ƙarfe 5 na asuba zai tashe ni ce in salla asuba ya matsa mini ya hana ni sakewa ya ce yara tun suna primary so ake fara koya musu cewa this is your right da 'yancinku akwai duk yaron da baban shi yadda ke shi sai ya kai ƙara shi yaron a je a kama uban a kulle shi sai a kwace yaron a ce tun da yana azabtar da shi an kwace in abu ya abu wata ran yaron ya je kai kara ya ce shi baya son baban shi ya ci gaba da zama da uwar shi lauyoyi su tashi kuma su tsaya mai a kashe auren shi bai yarda da wannan auren ba ya ce to gaskiya saboda Allah ya ce na ji tsoron ƴaƴana su taso a haka na ce Allah ya saka maka da alkhairi labarai yake a can wannan yana dawowa shi ne shugaban gidan rajon freedom na kanu yanzu yana dawowa suka ba shi wannan mukamin mutumin kibin da dan kadin halin sunna mutumin kirki shi yasa duk wanda ya tsaya wa Allah sai Allah ya tsaya mishi duk dole ne dan adam ya rinka tunanin menene mustaqbal na ƴaƴan shi. Ne Allah yace am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Allah ne yake tambayar duk duniya duk da motsin nan, kuna nan lokacin da rasuwa ta zuwa annabi Yaqub ya fara ƴaƴan shi yana ce musu bayan na mutu me za ku yi, me za ku bauta? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kace za mu bi addinin annabawan nan, iyayenka da kakanninka su Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa, Allah ɗaya ne mu bautawa, wa nahnu lahu muslimun, mu kuma musulmi ne, mun sallama wa Allah. Dole ne ɗan adam ya yi tunani, idan na zo na zauna a wannan anguwar, lallai zan samu kwanciyar hankali, lallai zan samu tsuwa, akwai ruwan famfo, akwai wuta, to amma wace tarbiyya ‘ya’yana za su shiga? Domin akwai yanayin da duk bala’in lalacewar tarbiyya kai za ka kubuta don ka riga ka ginu a kan wani abu. Amma ‘ya’yan kafa, duk abin da ba ka tunani munkar ne zai iya zama alheri a wurin, abin da kai kake gani munkar ne mugun abu ne, su kuma zai iya zama ma’aruf, ya zama alheri a wurinsu, saboda ba su riga sun ginu a kan wani abu ba. Zuciyar yaro kamar farar riga take, duk irin fankin da aka yaɓa zai bayyana. A ƙarƙashin wannan jama'a dole ne mu rinƙa nazari da tunani, in zan sai gida in koma anguwa kaza, idan zan zauna gidan haya kaza, a gidan da zan zauna gidan babana ne, a ƙanin mahaifina ne ya bani gidan in zauna, amma menene makomar tarbiyyar ‘ya’yana? A ina ɗibi ‘ya’yana na tafi Port Harcourt ana samun alheri a Port Harcourt, amma menene makomar tarbiyyar su waɗannan ‘ya’yan nawa? Ni tunanin in ka rasu ka bar su, yadda kai kake gani garinku garinku ne da daɗi fa, haka duk da aka haife shi a wani gari fa, haka yake tashi ya zama contented, ya gamsu, ya natsu cewa nan garinsu ne, ni da matsala. Kai ne zaka ga cewa nan tsakiya arna ne, shi bai kallon su ma a arna. Ko kun fahimta jama'a? Wallahi lokacin da muke zirga-zirgar nan kudu mun ga abubuwa jama'a waɗanda lallai ne. Sai ka da ka karanta maganganun Malam Salih bin Al-Utsaimin, zaka ce lillahi darru salihin, alherin Allah ya kai wa Utsaimin. Yayi nazari don ya shiga ya fita, shi kanshi ya je kasar, ya je ya ga irin waɗannan manakir, ba wai labari yake ji ba. Akwai abokin mu ya ba daga Turai yanzu ba daga ɗaya ba yake cewa ai wanda ma yake shakka fito yanan na Utsaimin shi ne wanda bai je Turai ba, wanda kan ya je Turai ya ce wannan shi ya fi kowa sanin cewa waɗannan maganganun ma su ne asalin gaskiyar. Ɓacin tarbiyya, lalacewa. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To wani sharri kuma fa shi ne wani lokacin har tsoratar da ‘ya’yansu suke game da ƙasashensu. Yaro an haife shi a Amerika, da zaran ya yi wa uban laifi sai a ce za a koma da kai gida. A ce shagiyan an koma da ke Saudiya, ya rinka sa hijabi, ya rinka sa burka, sai ya rinka sa niqabi. Sai ta natsu, kai ita kan wallahi ba za ta yarda ta yi laifin da za a koma da ita da za ta sa hijabi ba. An tsoratar da su, saboda ne dole ne ku sa ‘ya’yanku a waɗannan makarantu nasu, dole ne ‘ya’yanku su yi mu’amala da ‘ya’yansu. Kuma a can wannan Child Rights Act, dokar da ke kare ‘yancin ‘ya’ya wannan da suke da'awarta, tana aiki, tana da ƙarfi fiye da yadda kake tunani. Kai bari in gaya muku da mata da ‘ya’ya dokokinsu sun fi aiki fiye da dokokin baƙin mazaje a ƙasashensu. Za ka iya taɓa haƙƙin wani abu da sauƙi, amma in ka taɓa haƙƙin yaro, duk kafofin yaɗa labarai za su ɗauka haka haƙƙin mata. Ba da wasu lauyoyi ƙosassu kamar aladai sun fito sun ce za su kare su, ce sam ba zai yiwu ana kaza kaza da ‘ya’ya ba kaza kaza kaza. Sai da haka dole ne mu san waɗannan abubuwan. Allah ya kiyaye. Malam yake cewa ziyara ce ya kai ga irin waɗannan bala’o’in. Malam yake cewa wa hadhihi bidayatu diya. To wannan fa shi ne farkon tarwatsewa, farkon lalacewa kenan. Wal insilah da kuma fita attam, cikakkiya min addini, daga addini. Daga lokacin da ka waye gari ba ka da alaƙa da Ƙur'ani, ba ka da alaƙa da hadisi, ba ka da alaƙa da malaman farko, to farkon lalacewa ya zo maka da kuma fita daga addini. Walidhalika, to don haka, famin mas'uliyatul ab ومن الأمانة التي تحملها أن يحفظ على أبنائه اللغة العربية. وانا daga cikin nauyin da yake kan uba, yana daga cikin amana kuma wanda shi uban ya dauka ya kiyaye wa ƴaƴan shi wannan harshe na Larabci. Me yasa malam yace shi uban ya dauka? Tun daga ranar farko da zaka yi aure, ya kamata ka fahimci lawajin na aure. Aure ba wai kai kai shi kana kallon kyakkyawa mace kana rike hannunta ana tsalle ana kaza, ka san cewa akwai ranar da zaka dulkusa ta haihu. Wannan shiri kai na tarbiyyar waɗannan ƴaƴan, wannan shiri kai na gyara mutuncinsu. Dole ne a san duk waɗannan lawazin ɗin, don haka amana ce kai ka ɗauka, ba ɗora maka akai ba, kai ne ka ɗauka, ka san za ka iya. Don haka wallahi jama'a, salaf suna ƙarfafa dangane da auren wuri. To amma salaf da suke ƙarfafa su yi wa ‘ya’yansu aure da wuri, na farko suna ba su tarbiyya, na biyu kuma riƙe wa ‘ya’yan auren suke yi. Yanzu mutane da yaro ya taso sai a ce aure aure, ai aure da wuri, ai haka aka ce salaf, ai haka aka ce addini. Matsalar auren ne kawai da wuri yayi daidai da irin na salaf. Sakamakon wannan ne yake faruwa, sai rayu gari yaro ɗan shekara 18 sai ai mishi aure, bayan kwana biyu sai ya ainihin wulaƙanta matan, ko kuma da ‘ya’yanan ya zubo su bai damu da su ba, bai san mutuncinsu ba, ta abin da ya dame shi. Ƙarshe ya wartake ta, shi kuma ya shiga uwa duniya. Amma ita uwar Allah Allah take, ayyar maza a yi mishi aure saboda ka a ce mun gaza, ayyar maza ayyar maza, an manta cewa kafin auren tukuna an shirya mai yadda zai iya riƙe auren. Su kawai abin da suke gani yaro ya balaga, kawai ya kamata a yi mishi aure don kada ya lalace. To ai lalataccen ne tukuna, domin rashin yi mishi tarbiyya ita kanta lalacewa ce, lalata ce. To kuma sai aka ɗauko wata aka ɗora nauyinta a hannun shi, yana nan bayan shekara guda kuma sai ga ‘ya’ya ko ga ɗa ko ga ɗa ko makamancin haka nauyi ya ƙaru. Me zai biyo baya? Shi ne za ku ga al’ummar mu za ta ci gaba da kasancewa yadda muke ɗinnan, mu da ake kira Hausawa ko mu da ake kira Musulmi ko mu da ake kira ‘yan Arewa ko Hausa Fulani ko wane ne. Ai ta tara ‘ya’ya kwatsam a cikin zamantakewarmu, amma al’amarin tarbiyya kuma babu. Domin mai amanar da ka ɗauka da za ka iya kiyaye ta ba. Don haka gaskiyar lamari jama'a, ina goyon bayan mutum ya ‘ya’yan shi aure da wuri, amma da sharaɗin na farko ya yi musu tarbiyya, na biyu in an yi auren ya san cewa al’amarin auren gaba ɗaya yana a hannun shi ne, kuma zai rinƙa kula da su. Dubi Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ɗauki As-Sayyida Fatimatu Zahra ya bai wa Aliyu, aure ne aka yi musu na wuri, aure ne na zumunci. Amma sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai gina musu gida a cikin gidan shi. To ba wai kula da su game da sallah asuba ba, hatta sallar dare na filfili Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sa ido yana kula da su game da su tashi su yi waɗannan sallolin. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To in ya zama wannan jama'a, to shi ake magana game da irin yadda kai ake watsi da ‘ya’ya a yanzu. Kawai yaro an yi mishi aure, yana da sana'a, ai sai ka ga ana cewa ai yaron ya yi albarka, ya yi albarka saboda yana iya ci da iyalin shi. Amma shi jahili ne, ita jahila ce, sannan ana nan kuma wani nauyi ya ƙaru. Lallai ne iyaye sun ɗauko kansu wannan amana sai su yi ƙoƙarin riƙe ta. Sannan wai an yu'allimuhum al-lughata al-arabiyya kama yu'allimuhum al-qur'an al-karim wa sunnata al-mutahhara. Kuma lallai ne iyaye su karantar da ‘ya’yansu harshen Larabci kamar yadda kamar da suke karantar da su Al-Qur'ani da kuma sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai tsarki. Li yuhayyi'a lahum al-jisr al-wasil lahum bi dinihim wa ummatihim, domin su kintsawa su shirya wa ‘ya’yan nasu gada wadda za ta isar da su da addininsu da kuma ainihin wato al’ummarsu. Wato da gwargwadon yadda kake shirya wa ‘ya’yanka su koyi harshen Larabci, da gwargwadon yadda kake shirya musu wata gaba wadda za ta tsallakar da su inda za su tafi, inda ‘yan uwansu musulmi suke, inda addini yake, inda aiko raha Allah take. To jama'a, kun ji wannan shi ne fiƙhu na biyu daga cikin fiƙhu da muke ɗiba ko? yanzu jama kun fara fahimtar me ake nufi da ilimin fiqh sirah, shine wani ilimi ne da zai karantar da kai tarihin a takaice amma ingantacce, sai go yana ciro maka ilimomi wadanda zai gina maka rayuwarka ta duniya da lahira. Wannan dama ita ce babbar manufa ta karatun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, dan ba wai za a karanta ne kawai a ji a girgiza kai ba, sai ake in an karanta a kwaikwayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kaga dai wannan daukan shi aka kai shi daji kauye yana karami, to amma daga cikin hikimomin haka kaji idda malam kuma ya jamu zuwa ga fa'idoji masu yawa. Sabisan fa'ida ta uku, sha Allah subhanahu wa ta'ala an yatayassara li Halimata radiyallahu anha tiflun tiflun turdi'uhu, Allah madaukakin sarki ya nufi ya sauƙaƙe wa Halima ɗa wanda ainihin wato za ta je domin ta shayar da shi nono. Haka Allah ya nufa. Sha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tayassara li Halimata radiyallahu anha tiflan turdi'uhu, haka Allah mai tsarki da ɗaukaka ya nufi wato ba zai sauƙaƙe wa, ba zai bai wa Halima damar ta samu ɗa wanda za ta shayar da shi ba. Wani shiri ne Allah yake mata, kamar yadda Bahaushe ke cewa wani hanin da Allah bawa ne, to sai Halima ta fito sai ba ta samu ɗan da za ta shayar da shi ba. Walamma hammat bil khuruj min Makka, da ta yunƙura za ta fita daga Makka, adat li akhdhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kowa aka zo za a karɓi Annabi sai aka ce bai da uba, duka wannan bai da uba ba zan samu turn over mai kyau ba, ba za a biya ni da kyau ba. Lamarin za a yi ta bada haƙuri ne a ce marawa ne, in Allah ya albarkace shi kaza kaza kowace ta kauce. Halima ta kewaya kakkar sai ba ta samu ɗan da za ta ɗauko ba. Shikenan adat li akhdhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai ta koma don ta ɗauko Muhammad, to ya ta iya? Ko kun fahimta jama'a, wato ta ɗauko shi ne akan tunda ba yadda ta iya. Wal'allaha kanat karihatan li dhalika fil bidaya, Allah yake mai yiwa ma kamar abin ya zama mata dole ne kamar tirsasa ta aka yi. Falamma akhadhathu, ya amma da ta ɗauke shi, wa arafathu, ta gano wa ne ne take ɗauke da shi, tamassakat bihi, sai ta riƙe shi ƙwarai da gaske, wa ra'at anna maslahataha wa maslahata usratiha fi tamassuki bi hadha at-tifl al-mubarak alladhi a'radat anhu jami'un niswa fil bidaya, sai ta ga cewa ashe duk gaba ɗayan buƙatunta da buƙatun iyalanta gaba ɗaya sun tattaru ne akan riƙe wannan ɗa mai albarka wanda duk sauran mata suka kau da kai. Da ta ɗauko shi sai ta ga duk asiri ya rufe, aka zo ana matsa ana tatsar nono, nonon dabbobi da ake tatsa, kaga ana ta tatsa ran nan nono bai ƙafe ba, duk an cika bokitan gida da jarkokin gida. Lafiya, Halima ta ce wa ƴarta lafiya, sai ni ma dai ban taɓa ganin haka ba, kashe gari ma dai haka, kashe gari haka. Sai Allah ya ƙyanƙyasa mata a zuci sai ta ce ko dai yaron nan ne. Ko kun fahimta jama'a, kun ga yadda Allah yake wa mutum aiki. Allahu akbar. Sai malam ya ce walana an natasawwara halaha, to mu ɗan tsaya yanzu mu suranta halinta. Wa hiya ta'khuduhu ala madadi, a lokacin da ta ɗauko shi a bisa tilas ɗin nan, a bisa ɓacin rai. Ka ƙaddara kai ne kun zo neman abin da ake so. Ko kun fahimta jama'a, ƙaddara. Yanzu bari ni misali wanda ba a fahimta tunda majalisin namu samari sun fi yawa da sauransu. Kun tafi za ku yi aure a wani gari wanda yake da kyawawan 'yan mata, kamar sai wani dattijo da shi ya sharɗanta cewa shi sam ba wanda zai ba 'yar shi, sai dai baka ita a ƙudundune ka je ka ga abin da ka aura. Kowa aka zo sai ya kauce, kowa aka zo sai ya kauce, kai ina tunda zai kwashi abin da bai sani ba, kai ina. Shikenan sai ɗaya zo ya kewa garin kakkaf, samu ko ƙwaya ɗaya ba, ce ko abinda ne ƙarfin hali Allah ya kiyaye. To ka ƙaddara irin wannan halin, shi ne malam yake cewa walana an natasawwara halaha, mu ɗan tsaya mu suranta halin da Halima take. Wa hiya ta'khuduhu ala madadin, a lokacin da ta ɗauko Annabi a bisa dole ɗin nan, a bisa ɓacin rai, a bisa damuwa, ba a gamsuwa ba. Wa tukhatibu nafsaha qa'ila, kuma mu ƙaddara kamar tana magana da kanta tana cewa ma balu hazzi al'asir, menene ya sami rashin rabona ne cikin tsiya? Me yasa ni ban da rabo? Me yasa kuwa ce ta je ta rabauta? Menene ya sami ni ne? Kullum mutuwa ya jibna raya ta gunna. Dukkan mata suna samun abin da suka zo nema. Inna ana? Sai ni ce kaɗai abin da ya cancanta in samu? Ai wala ta'lamu ma fi tayyatil ghaibi min alkhairi. Malam yace ba ta san abin da ke kudindina a cikin wannan alheri ba. Wani aksara ma nuwajihuhu nahnu min mithli hadhihi almawaqif. Kaji malam, da ya gama tarihin, ya gama wannan sharar fagen, sai ce me ya yawaicin irin yadda mu ma muke fuskanta haka, wato mu ma sau da yawa muna fuskanta irin haka. Ina fatan mun gane fi hayatina alyawmiyya, a cikin rayuwarmu ta yau da gobe. Nulihu ala talabi shay'in, ne naci ilhah, naci ne naci akan neman talabi amrin, akan neman wani al'amari. Wa nahnu la nadri ayna alkhair, ba mu san inda alheri yake ba. Wa hadha yudhakkiruna bi qawli Allah ta'ala, wannan na tunasar ce mu maganar Allah madaukaki, da Allah yake fa asa an takrahu shay'an wa ja'ala Allah fihi khairan katira. So da dama kukan kyamaci abu sai kuma Allah ya zuba alheri mai yawa a cikin shi. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai tsarki da daukaka yana cewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. So da dama ko kuma wani lokacin sai ku kyamaci abu sai ya zama shi wannan abin shi ne alheri gare ku. Dan haka ku tuna wannan aya, sannan ku kaddara wannan halin da Khadija ta shiga. To me ake so ɗan Halima ta shiga? To me ake so kai kuma ka tuna a nan? Shi ne ka rinƙa tunanin ranar da ka samu kanka irin wannan halin. Kar ka rinƙa saurin yanke shawara. Idan ka ga ka kaɗa kara abin da yayi ba, sai ka ba sai ka ce bari kai ka zaɓi. Ni akwai ɗalibin da ya kai shekara 10 yana neman university bai samu ba, amma da ya yi applying FCE zai samu, da ya yi applying polytechnic zai samu, amma shi ina yake so ya tafi university. A cikin shekara 10 ɗin nan ya isa ya kammala polytechnic, ya kammala masters, ya fara PhD, amma ya ƙi. Can wani sai ka ga ya daure, wannan da ya daure ɗin nan yanzu mun sai wuce da sabuwar mota, akan cewa shi lecturer ne ko senior lecturer ne, amma ajin su ɗaya da wancan. Shi kuma wannan nan yana jin haushin kowa, yana jin haushin komai, yana jin haushin hatta kanshi. Jarida in ya gani a ƙasa sai ya harare ta, yana jin haushin komai ne a rayuwar shi. Me yasa? Saboda Allah shi ya yi hukunci, Allah ya yi nashi hukuncin, ya yi karɓar hukuncin Allah. To ka duba ka gani irin wannan na faruwa ko baya faruwa? Na faruwa. To mu tsaya ne nazarin wannan. Shi ne sai Malam yake cewa wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu, babban sahabi Abdullahi dan Mas'ud, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda, ya ce innal abda la yuhimmu bil amri min at-tijara wal imara hatta yasira laha. Ko hatta yasira lahu. Haka ne? Lallar bawa yakan ba da muhimmancin wani al'amari na kasuwanci ko neman shugabanci har sai wannan abu ya sauƙaƙi gare shi zai yi. Fa yanzuru Allahu ilayhi, sai Allah ya dubi bawa ko kuma ya dubi wannan alheri. Fa yaqulu lil mala'ika, sai Allah ya ce mala'iku asrifuhu anhu, ku kayar da wannan abin wanda ya ƙwazo akan ya samu da gare shi. fa inni yassartuhu lahu adkhaltuhu an-nar, wannan abin din na sauƙaƙe mishi shi yayi shi, to zan shigar da shi wuta, ƙarshe abin zai kai shi wuta. Fa yasrifuhu Allahu anhu, sai Allah ya kawar da wannan abin. Fa wallu yatiru, sai wannan bawa sai ya ainihin ci gaba ya tatayyaru, yana ta canti, ya kulu yana cewa sabaqani fulan, na ga wani warigani da hannu filan, wani ne zai yi min makirci, wani ya zai yi min makirci. Wa ma huwa illa sabilillahi azza wa jalla, a halin da san cewa falallar Allah ba ce. Ko kun fahimta gare? Ka je ka yi cinikin mota, za ka zai kai kuɗi, shi kenan kawai sai wani ya zo sai kara maka a mashin ɗinka, kara maka ko ya tsaya kana ta kayaniya, kana zuwa sai aka ce ai shi ne ana rubutawa na Rasul ya biya sai ta ce ai dan a taban nan ne shi yamin bakin ciki dan a taban nan ne shi yamin bakin ciki kashin tsuwa yake da shi mai yiwa ita wannan motar ita za ta yi maka sanadin shiga wuta amma kuma Allah ya so ka da rahma sai ka sai kawar da wannan sayyar motar ya ke so duk lokacin da ka miliyan kura kai abu ka ga bai yi ba to ka roki Allah cewa Allah ya za maka abin da yake shi ne alkhairi amma kar a manta ya zo a cikin sunna ayin istikhara to duk abin da kai istikhara ba za ka taɓa da dama dangane da shi ba matuƙar istikhara ta yi a bisa yadda ake santa من يكون من لطف الله بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه ما دلت سنتوس ساور الله جباينشي الله أنا قدر أرزق باينشي ندى ورودا يبشي يسن بمصلحتهم يد يسن شوى أبوزي أمتانيسو لا بحسب مرادهم بعد ورودا يد سوسكي بشينا فقد يريدون شيئا باين الله سكن نتي أبو وغوره أصلح amma kuma sai ya zama wani wannan abin shine yafi alheri sai ya kaddara lahum al-aslah sai Allah ya kaddara musu wanda yafi alheri din wa in karihuhu ko da ainihin wato sun ki wannan abu amma sai Allah madaukakin sarki sai ya zaba musu shi lutfan bihim dan tausasawa gare su wa birran wa ihsanan da kuma kyautatawa da mutuntawa da Allah zai musu fa fi mawqifi halima هذا درس لنا باننا لا نعلم عواقب الامور اكن wannan matsayi da Halima ta shiga Halima ce karfin hali ta yaki zuciyarta ta dauki abin da asali ba shi ta so ba to akwai kyakkyawan darasi gare mu akan cewa ba mu san yadda karshen al'amura zai kasance ba wala nadri ayna alkhair ko mu san inda alheri yake ba fakan min amrin nas'a ilayhi jahidin so da dama akwai al'amuran da yake muna kwazo akan musame su cikin kokari ya huwa yusarrafu anna amma sai zama an kawar mana da wannan abu wal khairu fi sarfihi sai zama kawar da abin shi ne al khairi wa ma'a zalika amma kuma tare da haka nahnu natabayaq sai mu rinka jin kunci wa nata'affaq sai mu rinka samun damuwa fi ghaflatin saboda muna cikin ghafala anna al khaira kullu al khair عندما سلمنا من هذا الامر من غفلا اكن تيوا الهيري دكان الهيري يا تتريني ايين ده muka sallama wa wannan al'aman da Allah ya bada mana kai anan alheri ya tayi ta masu da dama sai mu gafala kaji mutun ya takunci ya tabati rai ya tamagazganu marasa dadi ina fata an gani wa qad na'rudu an shay'in so da dama muka kawar da kai game da wani abu wa nasarifu anhu bi kauda wuri wato mu ba da baya game da abin wa na'khuduhu ala kurhi ma'anihin karba abin a bisa dole wa madad da kyama wa aballahu azza wa jalla sha'nuhu illa an yuhaqqiqa lana alkhair fihi amma sai Allah madaukakin sarki ya ki yadda muke so din sai ya tabbatar mana da alheri game da wannan abu lidalika dan haka sa maqamul 'abdi at-tafwid ila man ya'lamu awaqib al-umur abin da yake kyakkyawan matsayin da ya dace ba ya dauka shine ya sallama wa Allah wanda shine ya san karshen al'amura yarda bima yaktaruhu kuma ba wa yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya zaba mishi an gane ku lahu allamul ghuyub domin Allah shine masanin gaibi gaba daya ya warji shi zalika husn al-aqida kuma ya yi fatan kyakkyawan karshe فلا تقترح على ربك dan haka kar ka rinka nuna wa ubangiji abin da ya dace maka shine iktira cewa Allah ni kaza yake dacewa da ni fala taqtarih ala rabbika wala tasal ma laysa laka bihi ilm kuma kar ka rinka tambayar abin da baka da masaniya akai balis anhu sai dai ka roki Allah subhanahu wanda yake tsarki ya tabbata gare shi ay yahsin laka al ikhtiyar Allah ya kyautata maka zabi wa an yarduwa wa an ku yarduka bima yaktaru laka sannan Allah madaukakin sarki ya saka maka yardar shi a cikin abin da ya zaba maka wa kam min alkhair tahaqqaqa li halimati sa'diyya li halimati sa'diyya alheri nawa ne ya tabbata ga halimati sa'diyya radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda li sarfi al-atfal anha saboda kawar mata da jariran nan da Allah ya duk inda ta haraba ta samu ba duk inda ta haraba ta samu ba da sai ga tana bacin rai ba tana damuwa ni yau ko dai na fito daga karkasa ne ban da fara sa'a yau ni ne misali ba zan gani irin wannan da kan adam a al'adun ki ga galibi ashe waɗannan ƴaƴa da suka yi ta kaucewa da ta samu ba ashe alhurai ne masu dimbin yawa suka nufo halilu wata tawajjahu ku a haka ne wa tawjihiha nahwa hadha at-tafl al-yatim alheri nawa ne ta samu wajen fuskantowar da ta yi zuwa ga wannan yaro marawa allazi fihi khairuha inda alherin ta gaba ɗaya yana cikin wannan yaro wa khairul qaumi hada kuma daraja da alherin mutananta abada dahari har ƙarshen duniya duk inda za a yi tarihin fiyayyen halitta sai an yi tarihin halimatu sa'adiyya dole duk inda za a yi tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai an yi tarihin ƙabilar halimatu sa'adiyya su ne banu bakar ibn sa'ad sa'adawa sai an yi maganarsu saboda wannan darajar tasu ne fa har yanzu muka ji mun karanto a baya ana ta kwazon a gano ina ne asalin mauki'in nan saboda asalin jama'a wuri ne sa'adawan wato wuri ne mai faɗi to amma gidaje ne irin gidajen ƙauye nan gida uku can gida huɗu can gida biyar to an tabbata a nahiyar nan ce don ga nahiyar tana nan har yanzu to amma ana so dubbabbe a gane ina ne a yanzu me yasa aka wannan binciken me yasa ba a gano inda aka shayar da sarki Fahad ba me yasa ba a gano inda me yasa ba a dama ana bincike game da waɗannan abubuwan ba saboda abin ba shi da wata alaƙa ba shi da wani muhimmanci amma game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam komai alkhairi ne Allah ya ƙare tsira da aminci gare shi za mu saurara a nan idan akwai tambayoyi sai a gabatar da su insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na'am malam na'am sallallahu alaihi wa sallam na'am wato shi annabi gare shi mu'jiza ce sallallahu alaihi wa sallam ita halima gare ta karama ce to ko haka na iya faruwa a yanzu ba mu shakka haka na iya faruwa ka kiyaye ba ma ga mutum ba malamai suka ce har da dabbobi ba za ka ga wata dabba ka ji tausayinta ka kamo ta ka zo ka yi magani ka yi mata kaza ka yi mata kaza sai da albarkacinta wasu alherai sun zo maka sai da kullum gidanka kuna kwana da yunwa da kai da matarka da tsohon ciki ran da aka wayi gari kun haihu ba ku ce a kawo ba fa ba ku ce muna da bukata ba kun ƙara yawa ne ma a ran nan amma sai da kuma ran nan ne za ku kwana cikin wadata shi da ya zo baƙo kafin na gari ba ya fi ku yawan suturu ko kuna ta yawo da tsohuwar riga ba wanda zai tausaya muku wata tsohuwar tana can tana haɗa filo biyu da sisi da kaza za ta kawo mishi sababbin kaya amma kai da ka haife shi ba a jin tausayinka ko kun fahimci wannan yana faruwa gaskiya saboda Allah saboda wani alheri da ka jawo gidanka sai ka ga ainihin gidan ya yi albarka yana faruwa na malam wa alaikum salam na'am na'am wallahi ba a ci gaba ne bari in gaya muku wani abu ku ji da kyau wannan magana kuma ku ɗauke da yanzu gare ni don har an saka ni a board ɗin wata makaranta irin haka a Makka a yanzu hatta a Makka jinsiyat mutanen ƙasashe buɗe makarantu suke yi su ɗauko syllabus ɗin gwamnati ta zo ta yi musu rijista in ta yi musu rijista sai su karantar da ƴaƴan dukkan syllabus ɗin na ainihin ƙasar Saudiya sannan sai su ɗibo syllabus ɗinsu da kuma ɗinkin suturu irin nasu ba irin na Saudiya ba sai Hausawa suka buɗe sai aka ɗauko wani aboki nan aka sa shi director shi ne sai muka samu wani yaro Bahaushe ɗan nan Makka sai muka sa to ni ina daga cikin board ɗin makarantar zaka je da ƴaƴan Hausawa irin kayan Hausawa suke sawa India su suka fara yin haka sannan mutanen Sudan suka biyo bayan su mutanen Bangladesh shine Hausawa su ne suka fara idan yanzu muka ce za mu bude makaranta a Nigeria ƴaƴan su sa dogayen kaya su sa komai da ya dace da addini da al'adar ba ci da ya bane ai da ma asali ba su tarar ba ce syllabus kuma wallahi jama'a standardizing din syllabus ko ya fi komai sauki fiye ma da fitiru domin matsalar da ta faru yanzu malaman makarantar da sunan Burjik abin da kake bukata ka je ka ɗauki waɗannan da suka gama digirorin nan sai ka je ka kai su FCE sai su PGD ko wani ne wani ne PGD ko shi ne postgraduate diploma a ilimi a education shi ke na ya karanta business admin to zai iya karantar da mathematics zai iya karantar da kaza zai iya karantar da kaza makarantun gwamnatin an ɗauke su nawa ake ba su ana ba su 2017-2015 wani lokacin 2009 makamantan haka sai ku zo ku sanya wa makaranta farashin da za ku samu kuɗi ku biya kuɗi ƙarshe sai naku makarantun sai su waye gari ba wai ma su fi na gwamnati kyau ba a'a na gwamnati kan dama tuni galibi sun lalace a ƙasan nan amma galibi makarantun kuɗi su ne ake gani ko to na kun duka tsara sai su fi saboda haka ƙarshe me zai faru gwamnatin za ta dawo ran da za ta gyara jama'a na ta tana son ta kwasa da gare kuɗi na gaya muku wani lokaci da tsohon gwamna sabon mataimakin shugaban ƙasa ke nuna wa dusan da yadda ya ce ni na je a kan wannan makaranta ya ce yana son ya ga profile ɗin makarantar ni ko na ɗauko komai in sa ranar har da laptop ɗin ta na tafi nuna mishi ya ce to amma ina ka samu wannan syllabus haka na ce na ji har Kaduna na ɗauka amma sai ni modify na gyara shi to my own test na sassaƙa shi na gyara shi ta to amma wannan malam albani wanda ka fara za mu baka malamai noma gudunmawar mu kenan sannan kuma wannan abu in ya tafi ya ce matukar muna cikin gwamnati to za mu juyo mu kuma mu ɗauko wannan naka syllabus ɗin mu sa don ya ce wannan in aka yi shi ya ce ba musulmi ba har kirista sai ya biya karɓi wannan duk da akwai karatun addini a ciki ashe kenan kar mu taɓa jin na ƙasa a lokacin da za mu ce za mu gina makaranta za mu saka addininmu da al'adunmu da tunani irin namu yanzu watan da ya wuce gwamna Ohakim na ainihin ƙasar Imo na jihar Imo ya mayar wa da dukkan makarantun missionary makarantunsu da aka karɓa 1970s ya ce saboda sun gano cewa waɗannan makarantu na missionaries suna karantarwa da tsari da ilmomi da tunanin da tun da aka karɓa sai ku gane asara ake yi me yasa zai faɗa ka saboda su dama duk ƙasa ɗaya ne al'umma ɗaya addini ɗaya ta abin da muke so in ce mu ma ai a nan muna da makarantu irin waɗannan a lokacin nan a nan sabon garin zare Yarbawa sun kafa makaranta daidai da makaranta ta missionary su kuma sai suka kafa ta ta musulunci ce da tunani na musulunci da komai ta fi kowace makaranta a lokacin aka ce za a ɗaukan ɗalibai lokacin har sai an yi kora ya kai wata shekara sai da aka taɓa rufe makarantar saboda kowa zai da ɗanshi don yake so a ɗauka amma lokacin wannan 1970s lokacin na gwamnati ta ce to duk wata makaranta private duk wata makaranta ta addini duk wata makaranta gwamnati za ta karɓe ta a lokacin kuskuren da suka yi shine ni a cikin bincike na wanda na yi domin jama'a dole ne mu rinƙa yin abu muna tunani akwai wani kwalif da na rubuta mana a cikin abubuwanmu na makaranta saboda tunanin wata ran haka za ta iya faruwa ko damu duniya a ce gwamnati ta zo ta ce za ta karɓe sai na samar da wasu shafuffuka na bayanai da shawarwari gwamnati ba karɓe makarantun talakawa take ta ce za ta siya za ta saka su a ƙarƙashin su ba a'a za ta ce ne za ta sa ido wajen gudanarwa shi ne aka yi a Ingila to shi ne yake faruwa a Saudiya yanzu a Makka in ka je za ka kafa makaranta private school gwamnati ta ce ga sharuɗanta in ka cika sai ta ce to shi kenan amma duk da haka za ta sa ido kuma za ta rinka aiko da malamai domin ka kawo mata wani ci gaba ne duk da kuɗi za ka rinka karɓe amma ka kawo mata ci gaba ne wajen karantar da al'ummarta to ita kuma za ta rinka sa ido don ne dan kar ai wani abu wanda ba daidai ba ko wani abu wanda zai cutar da tarbiyyar waɗannan ƴaƴan ta abin da gwamnati take kenan amma ka gina makaranta gwamnati ta karbe ka gina asibiti gwamnati ta karbe karshe wata gwamnati in ta zo sai ta ce waɗannan abubuwan ba priorities din ta bane don sarki goma zamani goma wata gwamnati ta zo za ta bada muhimmanci ga ilimi ko ita ce za ta karbe makarantu irin wannan idan wata gwamnatin ta zo sai ta ce gaskiya ita ilimi ba shine priority ta ba shine babban muhimmancin ta ba to yanzu ne zai faru kudin da ake dankarawa wajen waɗannan makarantun ba za a ci gaba da dankara su ba kenan to kaga makarantun kuma sun yawa dan haka sai su kasa abin da ya faru da gwamnatin kasar ke sai kuma ta zo ta ce asibitoci in kuma ta duk waɗanda suke da private hospitals aka da aka siya aka karɓe sun zama ƙarƙashin gwamnati ana tunkuɗa kuɗi wajen harkar lafiya in ta gwamnati ta zo sai ta ce ita kuma noma ne ba ta muhimmanci to ita kuma ta ce duk za ta duk gonaki ta siye so abin ba zai yi ba shi yasa kawai ga suka kawo wannan harka ta privatization duk da akwai yahudanci a cikin harkar amma kuma akwai iya kula da harkokin yanzu ka dubi Michael gashi ta mutu amma ga MTN tana yi da Etisalat na yi me yasa saboda da gargadon yadda mutane suka zuba jalinsu da kudinsu a cikin abu suke ba da muhimmanci game da shi da haka ni abin da nake gani ko misalin zarratin ba zai jawo mana ci baya ba ƴaƴanmu ba za su tashi suna da ash'uru bin naqas suna jin su ba su kai ba ko kuma a tafi jami'a a haɗu wuri ɗaya a rinƙa samun matsaloli game da ƴaƴanmu a'a hasali yanzu akwai makaranta Hassan Gwarzo a Kano da ire-irensu ƴaƴan wannan makarantar suka tafi jami'a galibi sai a ga sun yi exiling sauran sun zarce sauran ɗaliban da suka taho tare amma makaranta ce ta boko amma a bisa tunani na addinin musulunci don haka dole ne ma musulmi su tashi su wannan don su tsare wa kansu tarbiyya da makarantarsu domin lokacin da aka kashe makarantun missionary a ƙasar nan sai su mission ɗin sai suka shigo wata riga don dama asalin makarantun su ba an yi su don samun kuɗi ba ne an yi makarantun ne don a tsare imanin ƴaƴan kiristoci sannan kuma a jawo waɗanda ba kiristoci ba su shiga cikin kiristanci asalin makasudin makarantun kenan to kaga gwamnati ta karɓe yanzu wannan makasudin ba shi ko sai suka ce su kona suna kafa makarantu kuma private kuma ba za su danganta su ga addini ba tunda gwamnati ta ce ban da yin haka shi yasa ai yana daga cikin hikimar gaskiya wallahu alam da na hasasa shine makarantar mu ban yi mata wani abu wanda cewa makaranta ce ta islamiyya ko makaranta ce ta addini a makaranta ce ta kimiyya da fasaha amma with islamic ethics da ɗabi'u na addini wannan ku an yarda komai don za ka iya sayan mota ka kalika mata stika ta la ilaha illallah amma dai almuhim wurin rufsarki ka sa lamba tamam ba ka sa lamba ba ka la ilaha illallah ka sa a wurin ba su kama ka ko kuwa eh wato saboda haka gaskiya saboda Allah kuskure ne gwamnati ta ce za ta karɓe makarantu su kuma jama'a kuskure ne su yi tunanin cewa ba za su yi makarantu daidai da tunaninsu ba yanzu kiristoci gashi ne sun yi makarantu makarantu ne na kiristoci da asibitoci na kiristoci da clinics na kiristoci da makamantan haka amma kun san me yake faruwa tunanin din na kiristoci ne amma sunayen sai a sa comprehensive sai a sa destiny sai a sa wane ne amma duk na kiristoci ne da mallakar su da komai sannan duk inda musulmi suke rikici game da wata makaranta in suka ɗaga za su yar kiristoci sai su aiko a siya sai su batta da wannan sunan nata da aka santa ba za su canza mata ba amma sai su kawo malamai kiristoci duk inda musulmi ya ɗaga wani asibiti zai siyar ko families ko menene sai su turo sai a siya amma sai su bar shi da wannan sunan shikenan sai a ci gaba amma sai ka zo ka ga kuma ma'aikatan yanzu kiristoci ne su suke da kaso mafi tsoka ƴan kaɗan ne musulmi a ciki Allah maɗaukakin sarki ya tsare da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk